إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بير قوات رمضان هجرا منذن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1440 wanda yazo 10 ga watan 5 2019 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 119 na'am zamu tashi aya ta 114 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب.
Wani yana so zai musulunta? Kana so zaka musulunta? Kai ka sa kanka ko wani ya takura ka? Ba wanda yema dole. To, daga ina kake? Daga ina? Okay, bypass sabon kiyo. Okay, saran kiyo. Wata sabo unguwa ce anan? To, zan gaya maka abinda ake fada da amincewa da shi, da yarda da shi, da aiki da shi yake mai da mutum musulmi. Abinda na fada shi zaka fada. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Abinda kace daga yau na yadda na amince ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ka yadda da wannan kace na amince annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da wannan yaddarka da amincewarka da wannan shine ya mai da kai musulmi wani ajini kake da ko ka yadda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryam ne ba dan Allah bane ka yadda da wannan to me sunanka sunanka Godway okay Godway sunanka Godway to kana so a ci gaba da kiranka Godway ko a canza maka sunan wani suna kake sha'awa Ibrahim yace maimakon Godway da ake kiransa da yanzu a dinga kiransa Ibrahim Abraham Ibrahim annabin Allah baban annabawa Allah ya kama sunansa alqur'ani sau 69 shine ya haifi annabawa guda biyu da annabi Ishaqa da annabi Isma'il shine yake da yaya annabawa da jikoki annabawa da tattabakunni annabawa zaka muna fata Allah ya tabbatar da kai a musulunci shekarar ka nawa shekaranka 21 kana karatu to muna da makaranta da ake koyar da waɗanda suka musulunta addinin musulunci a matakin farko don haka zaka je kai register a wannan makaranta tana nan a Jankai primary school nan zaka dinga zuwa kana karatun addinin musulunci kuma musulunci sai da karatu sai da sana'a muna fata ka samu kana da sana'a wace sana'a kake yi koyawa kake cincin oke aikin cincin to insha Allah in cincin din ya karbe ka sai a kokari a taimaka ma ka ci gaba da sana'a cincin din ko kuma ka kama wata sana'a muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci na'am fa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man azlamu wane ne yafi zalunci wato ya zama lamba daya a cikin azzalimai kamar wanda mimman mana'a wanda ya hana masajidallahi masallatan Allah an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah fiha a cikin masallatan wasa'a sanan yayi aiki yayi gaggawa yayi sauri yayi aiki fi kharabiha cikin rusa waɗannan masallatai hissan wa ma'ana ulaika irin waɗannan ma kana lahum baya kamata ko baya cancanta ko baya kasancewa lahum a gare su an yadkhuluha su shiga waɗannan masallatai illa khaifina sai suna matsorata firgitattu razanannu lahum fid dunya khizyun suna da kaskanci a rayuwar duniya wa lahum fil akhirati azabun azim sanan tuna da azaba mai girma a lahira wannan aya da muke gani sakonni ne take dauke da shi wanda malamai sun yi maganganu akan abinda Allah ta'ala yake nufi da waɗannan masallatai domin a cikin alqur'ani kafin zuwan musulunci akwai masallatai guda biyu masallaci na farko shine al-masjid al-aqsa masallaci na biyu shine masjid al-haram waɗannan su ne masallatai guda biyu da musulunci ya tarar sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina sababbi guda biyu al-masjid an-nabawi da kuma masjid quba bayan annabi ya shiga madina abinda ya fara assasawa ya fara ginawa shine masallacin quba bayan kuma ya isa masaukinsa ya sai fili ya gina masallaci sai zama ana da masallatai guda hudu a lokacin da ake wannan magana sai malamai suke magana wani masallaci Allah yake nufi anan sannan da wa ake maganar ma ana magana ne idan masallacin al-aqsa ake nufi to ana nufin suwa idan masallaci mai alfarma ake nufi ana nufin suwa in kuma wani masallacin ne da ya wuce ko wani masallacin ne da akwai shi a zamanin ko kuma wani masallaci ne da zai zo nan gaba, to shine malamai suka yi maganganu dangane ga saukar wannan aya. Wasu ka ce annaha nazala fi rum, ta sauka ne dangane ga sha'anin rumawa. Kanu zaharu buqtan nasar, sun taimakawa wani bamagujan sarki wanda ake kiransa buqtan nasar, ala kharabi baitul maqdis, waya rushe masallaci mai alfarma masallacin Qudus. Min ajali anna bani isra'ila qatalu yahya bin zakariya, wai a lokacin kamar labarin abin da ya wuce ne kenan, saboda su banu isra'ila su suka kashe yahya dan zakariya annabi dan annabi. Fakhur riba wa turihat aljiyafu fihi, wannan yasa aka rushe masallacin hatta kai ana diban mushe an maida shi juji, an maida shi bola, an maida shi wajen zuba shara. Inji Abdullahi dan Abbas da kuma wasu malaman. Nabi suka ce ta sauka ne annaha fil mushrikina, dangane ga wasu mushrikai, allazina halu baina rasulillahi wa baina makkata yawmal hudaybiyya, wadanda suka hana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga garin Makka a lokacin da akai sulhu hudaybiyya. Jimalan ibnu Zaid, kun ga kenan ana nufin ɗaya daga cikin masallacin nan guda biyu, ko masallacin Al-Aqsa ko ko masallaci mai alfarma, domin su ne Allah ta'ala ya ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-Aqsa alladhi barakana hawlahu. Kaga waɗannan masallace guda biyu masu alfarma, duk wanda ya wani yunkuri ko ya zabura ko ya wani aiki ko yayi gaggawa ko sauri ya rushe waɗannan masallatai, to lalle ya shiga cikin waɗanda suka fi kowa zalunci. Dama Allah yana lissafa mana waɗanda suka fi kowa shiga zalunci. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi, wane ne yafi zalunci? Kamar tambaya ake, ai babu wanda yafi zalunci kamar wanda ya hana masallatan Allah a ambaci Allah a ciki. Wannan sai ya shigar da dukkan wani mutum da zai yi yunkuri wajen rushe masallaci ko kulle masallaci ko hana mutane masallaci su bauta wa Allah. Domin dama wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan, su masallatai ana gina su ne, ana tanada su ne, ana gyara su ne, ana kula da su ne domin a samu damar da za a ambaci Allah subhanahu wata'ala ta hanyar karatun Qur'ani ko ta hanyar sallah ko ta hanyar zikiri ko ta hanyar addu'a ko istighfari ko salatin annabi ko duk wani nau'i na ibada da shari'a ta amince a yi a cikin masallaci. Wannan shine amfanin gina masallatai. To sai Allah ta'ala ya ce wa man azlamu, wane ne yafi zalunci wanda ya hana mutane su shiga waɗannan masallatai? To aka ce irin wannan Allah ya maimaitawa har kusan guri 16 a cikin Alkur'ani yana magana akan wa yafi zalunci, wa yafi zalunci. To sai malamai suka ba da amsa, suka ce a wajen rushe gini babu wanda yafi zalunci kamar wanda ya rushe masallaci, haka a wajen ɓoye shaida kamar da Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah, wa yafi zalunci kamar wanda ya ɓoye wata shaida da take gurinsa, yana da wani abin da zai faɗa na shaida na gaskiya, ya ɓoye wannan shaida ya ƙi faɗa. To babu azzalimi irin wannan. Sannan wani gurin Allah ya ce wa man azlamu yuniftara ala llahi kaziban, wane ne yafi zalunci kamar wanda ya ƙirƙira wa Allah ƙarya? Aw qala uhiya ilayya, ko kuma ya ce ana masa wahayi? Ashe yi wa Allah ƙarya yana cikin nau'in mafi girman zalunci. Faman azlamu mimman iftara ala llahi kaziban aw liyudilla an-nasa, Allah ta'ala ya ce wa yafi zalunci mimman iftara ala llahi kaziban liyudilla an-nasa bighayri ilmi, wa yafi zalunci kamar wanda zai kirkira ma Allah ƙarya don ya batar da mutane ba da ilimi ba, ka zo da wani abin da ba gaskiya bane ka jingina wa Allah ko ka jingina wa addinin Allah ko ka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda yayi mun ƙarya da gangan ya nemi masaukinsa a cikin wuta. Rubutu ya ce ƙarya ba daidai take da yimin ƙarya ba, wanda ya min ƙarya sai ya shiga wuta. Kuma ya ce duk wanda ya rawaito wani hadisin da ake ganin ƙarya ne kuma ya jingina min, yana cikin maƙaryata guda biyu ko kuma maƙaryata da yawa. Wani guri Allah ce faman azlaw mimman kadaba bi ayatillahi wa sadafa anha, wane ne mafi zalunci kamar wanda ya ƙaryata ayoyin Allah ko yawa Allah ƙarya sannan ya juyar da mutane ga barin ayoyin Allah ko ya kauda kai ga barin ta. Wani guri Allah ya ce wa yafi zalunci kamar wanda ya kirkira ma Allah ƙarya ko ya ƙaryata ayoyin Allah. Ashe mafi munin laifi kawa Allah ƙarya ko ka ƙaryata Allah. Wani abu ya tabbata Allah ya faɗa ka ce ƙarya ne, ko kuma Allah bai faɗa ba ka ce ya faɗa. Ƙaryata ayar Allah ko kuma ƙirƙirar wani abu a jingina wa Allah ko a jingina wa manzon Allah a ce wannan abin daga Allah yake alhalin ba daga Allah yake ba, ko a ce daga manzon Allah yake alhalin ba daga manzon Allah yake ba, to ƙarshen zalunci kenan yi ma Allah ƙarya ko ƙaryata ayar Allah. Wani guri Allah ya ce wa yafi zalunci mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kazzaba bi ayatihi, wani guri ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban ulaika yu'raduna ala rabbihim, wa yafi zalunci kamar wanda yake kirkira wa Allah ƙarya, irin waɗannan ana bujiro da su a wajen Allah domin su amshi sakamakon shirga ma Allah ƙarya da suka yi. Laula ya'tuna alaihim bisultan faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, wa yafi ƙarya wa yafi munin wato zalunci kamar wanda yake kirkira wa Allah ƙarya. Wani gurin wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbihi fa arada anha, wa yafi girman zalunci kamar wanda aka yi masa wa'azi da alqur'ani, an masa wa'azi Allah ya ce a yi kaza yaki, ko Allah ya ce a bar kaza yaki, to babu azzalimin da ya zalunci kansa irin wannan. Zukkira bi ayati rabbihi fa a'rada anha, wani gurin Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama masawan lil kafirin, Allah ya ce wa yafi zalunci kamar wanda ya kirkira ma Allah ƙarya ko ya ƙaryata gaskiya a lokacin da ta zo masa. Duk wannan yana nuna mana girman wato zalunci ba sai ka daki mutum ko ka kashe mutum ba, a'a a nuna maka gaskiya ka kibi, wannan ana fassara shi da zalunci, ko kuma ka ƙaryata abin da yake ya tabbata na gaskiya shi ma ana kiransa mafi munin zalunci, ko ka kirkira wa Allah ƙarya ana kiransa mafi munin zalunci, ko ka hana masallatan Allah a shiga ayi ibada ka ta hanyar rushe masallatan, ko ka ɓoye shaida, ko kai wa Allah ƙarya, ko ka ce ana maka wahayi, ko kuma kai wa Allah ƙarya don ka ɓatar da mutane, ko kuma ka ƙaryata ayar Allah ka kauda kai daga barinta, ko kuma wato ka kirkira ma Allah ƙarya ka zo da wani abu ka jingina wa Allah alhalin wannan abun wato ba daga Allah yake ba. Shi zai Allah ce man azlamu mimman kazzaba ala Allahi wa kazzaba bisidiki iz ja'ahu, wa yafi zalunci kamar wanda ya yi wa Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata gaskiya a lokacin da ta zo masa. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban wa huwa yud'a ila al-islam, wa yafi zalunci kamar wanda ya kirkira ma Allah ƙarya alhalin ana kiransa zuwa ga musulunci. Wa man azlamu wa man azlamu wa man azlamu, Allah ya taimaita wannan a cikin Al-Qur'ani, zaka malamai suka bada amsa cewa kowanne mawkifin ake dubawa, kamar yadda zaka ga mutum ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne yafi, wani sai Annabi ya ce masa as-salatu fi waqtiha, wani yazo ya ce wani aiki yafi, sai ya ce birrul walidaini, wani yazo ya ce wani aiki yafi, kowa Annabi yana duba shi ne a lokacin wani aiki yafi masa shi. To da haka mai ƙarfi in ya zo ya ce maka wani aiki yafi, me za ka ce masa? Mai kuɗi in ya zo ya ce wani aiki yafi, me za ka ce masa? Idan malami ya zo ya ce wani aiki yafi, me za ka ce masa? Idan mai mulki ya zo ya ce wani aiki yafi, me za ka ce masa? Idan saurayi ya zo ya ce wani aiki yafi, me za ka ce masa? Idan budurwa ta zo ta ce wani aiki yafi, me za ka ce mata? Idan tsoho ya zo ya ce wani aiki yafi, me za ka ce masa? Idan soja ya zo ya ce wani aiki yafi, me za ka ce masa? idan dan sanda yazo yace wani aiki yafi me zaka ce masa, idan dan siyasa yazo yace wani aiki yafi me zaka ce masa, idan ma'aikacin gwamnati yazo yace wani aiki yafi me zaka ce masa, kaga kowa zaka duba a aikin sa me aka fi bukata sai ka gaya masa. To kuma kowa mafi munin abinda za a gaya masa a aikin sa a ce kai kakkai rashin gaskiya, alkali yazo yace wani aiki yafi, sai a ce masa ne. Lauya yazo yace wani aiki yafi, sai a ce masa ne. Tsare mai gaskiya ko da rashin bawa ƙarya kariya. Alkali yazo yace malam wani aiki yafi, sai ka ce kai adalci a cikin aikin ka na alkalanci, ba sani ba sabo, wanda gaskiya ta tabbata a bashi gaskiyarsa. Kada a nuna san rai saboda bambancin addini ko bambancin kabila ko bambancin siyasa ko bambancin launin fata ko bambancin yare. Kai aikin ka tsakani da Allah. Kaga kowa kenan akwai aikin da yafi dacewa a ce masa shi yafi, in aka kalle shi, aka kalli yanayinsa, aka kalli aikinsa. To da haka Allah ta'ala, to a wajen zalunci ma yace babu wanda yafi zalunci irin wanda ya hana masallacin Allah. To duba Allah sai yace masallacinsa ne. Duk wani masallaci na Allah ne. Da haka annal masajida lillah, masajida an fassara shi da abu uku a can ayar. Aka ce masajida shine guraren yin sujjada din, da goshi, da hanci, da tafukan hannu, da guyoyi, da damatsan kafa. Ba a sauke su a gaban kowa sai Allah. Wasu ka ce masajida kuma mahallin yin sujjadar. Wasu ka ce masajida kuma ɗakin yin ibadar, wato masallatan kenan. Haka masallaci yana da girma tunda an raba shi zuwa ga Allah, idafatu tashri, a rabawa ta cewa abu ne mai girma masallaci. Don haka akwai matsaloli guda biyar ko guda shida waɗanda suka shafi masallaci. Ga wata baiwa Allah ta zo tana so ta shiga addinin musulunci. Daga ina kike? Daga ina? Doma. Ina ne Doma? Okay, makarantaccen ta 'yan mata Doma. Daga nan kike? Asali dai ina ce ke? Talese. Balanga kenan ko? Kina so zaki musulunta? Ke kika yadda ki musulunta bisa amincewarki da ƙaunarki da sha'awarki da yardarki, ko ko wani ne ya takura ki ya miki dole? Ba wanda ya hana ki, ba wanda ya takura ki. Ke kike so ki musulunta da amincewarki? To zan gaya miki abinda in mutum zai musulunta ya faɗa, to shikenan ya zama musulmi. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Abinda kika ce daga yau na yarda, na amince bisa yardata, ba wanda ya cancanta a kadaita shi da bauta sai Allah, kin yarda da haka? Kin ce daga yau kin amince annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzon Allah ne, kin yarda da haka? Kuma kin amince annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, dan Maryam ne, ba dan Allah bane, kin yarda da haka? To ya sunanki? Sunanki Beauty? Menene Beauty? To yanzu kina so a baki da suna Beauty? To ai sunan kin ce ke Beauty ce, kuma sai a ban miki Beauty ki ko a canza miki wani? Wanne kike so? Maryam. Kace maimakon sunanta na da mai suna Beauty, yanzu a musanya mata da suna Maryam. Ai ita ma Maryam din Beauty ce ko? Da haka za a ci gaba da kiranki Maryam, kuma kin zabo suna mai daraja, suna mai albarka, sunan wata baiwar Allah wacce Allah ya kama sunanta sau 34 a cikin Alkur'ani saboda darajarta da kuma kimarta. Har akwai sura da ake kiranta suratu Maryam, ita ce ta haifi annabi Isa. Haka annabi Isa ba dan Allah bane, dan Maryam ne. A shekarun ki nawa? 17 ko? ke kike wato ke kika kike sha'awar musulunci da kanki ba wanda ya matsa miki iyayenki ba za su takura miki dan kin musulunta ba ba su takura miki ba kin gaya musu zaki musulunta suka ce me suka ce abinda kike so ki je ki ba za su matsa miki ba in kina so ki canza addini kina yin karatu baki a karatu kwata kwata okay kin yi primary kin gama secondary school yanzu sai ki ci gaba da karatu kenan na addini da na zamani to Allah ya tabbatar da alheri akwai mata suna nan malamai masu karantawa za su koya miki addinin musulunci kuma za su gaya miki abin da ya wajaba a kanki na gaggawa da kuma wanda zaki koya a hankali to Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta maganar masallatai a cikin alkur'ani a cikin surori har guda goma malamai sun ce mafi yawan masallacin da Allah ya fakkama a alkur'ani shine masallaci mai alfarma kuma surar da masallaci ya fi zuwa da yawa a cikin da yake suratul baqara domin aya ta 144 da aya ta 149 da aya ta 150 da aya ta 191 da 196 da 217 duka an yi maganar masallatai a cikin alkur'ani a cikin suratul baqara haka suratul tauba aya ta 7 ta 19 ta 28 ta 108 duk maganar masallaci akai haka suratul isra aya ta 1 da aya ta 7 duk an yi maganar masallatai subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa haka suratul araf aya ta 29 da ta 31 suratul fatahi aya ta 25 da ta 27 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وكما سورة البقرة نما أنزو دا مسلاتي دا معنى الجمعي أولا آية تشاهد دا تتري دا تمانين دا بقوي دا سورة التوبة آية تشاهد بقوي دا تشاهد تقوص دا سورة الحج آية تأربعين سنسيكما عند الله جو أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تقوم فيه أمدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وأن أنت مسلات القباء كنتي وأن مسلاتي جدا سنة درجة مسلات عند نمكي كراتو أشيشن سشيما ينا درجة دي إن داك جينا مسلاتينا الله نيتو ينا درجة درجة مسلاتي شيني أي أبن داكا gina don shi shine khamsu salawat sune akan gaba azhar la asar magriba insha asuba da sauran nafilfili da karatun alqur'ani da sallar juma'a da koyar da ilimi da ambaton Allah da azkar da sauran ayyuka da suka tabbata ana yin su a cikin masallatai ko masallaci wanda ya gina shi yana da lada ne yawa iya girman masallacinka da iya fadinsa da iya kensa da iya bukatar da aka yi a gurinsa gurgudan ladan da Allah zai tabaka kenan wanda diye gina masallaci Allah zai gina makwatan kwatinsa a gidan aljanna da haka zai yi a ce musulmi su hadu su gina wani katafaren masallacin da zai iya daukar mutum 100,000 a lokaci guda abinda ba ma iya yi kenan a Najeriya sai ɗan tsugul 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 amma wasu kasashe na musulmi in kaje sai kaga an yi masallaci kwaya daya a tsakiyar gari wanda za a nemi katafaren fili kato a gina masallaci isasshe wanda zai dauki akalla mutum 250 kuma wannan masallaci zai zama nan ne head kwatan musulmi duk wani manyan tarurruka anan za a dinga yi duk wani aiki na ibada anan za a yi duk wani taro na lacca ko na koyarwa ko na ilmantarwa anan ake yi amma har mu yanzu sai dai mu tafi stadium ko mu tafi wasu gurare amma ba mu da cikakken fili da aka ware musamman domin yin waɗannan gagaruman ayyuka na musulunci shi yasa kaga ƙasar Saudiya Allah ya musu albarka ya ba su kuɗi ya musu arziki kuma ya zaunar da su lafiya saboda ba abin da ake darashtawa a ƙasar Saudiya irin masallaci na taba ganin wani clip na video ana fadar irin hidimar da ake wa masallaci mai alfarma wato masallacin Makka aka fada adadin dubunnan mutanen da suke yin aikin shara masu sharewa masu wancewa masu gogewa, masu fesawa, masu daukewa, masu ajewa. Sannan aka faɗi cewa akwai dadduma sama da 40,000. Ha ake faɗa cewa da za a shimfiɗa dadduma a tsaye daga cikin garin Makka sai ta kai Jidda. Kilomita 50 da wani abu. Yawan dadduma da ake da ita. Sannan an tanadi injina masu wanke wannan daddumar. An tanadi injina masu busar, masu matse daddumar, sannan da injinan da suke busar da ita. Akwai wannan kai farko a sa shi a wani inji ya karkade kurar, sai a sa inji na biyu sai ya wanke, sai a sa inji na uku sai ya matse, sai a sa inji na hudu sai ya busar da ita, sannan kuma sai a sa inji na biyar sai ya fesa mata turare, sai kuma a dauka aje a rate inda za ta karasa bushewa, sannan sai kuma a dawo da ita masallaci. Kisa an kai sujjada sai ka ji kamar ba za ka dago ba. Za ka ga kowa da aikinsa, wasu aikinsu kula da Qur'anai, an san adadin yawan Qur'anan da suke gudun. Wasu aikinsu kula da ruwan zanzam, da kara yawan zanzam din, da kuma sa kofin da za a sha ruwan. Wasu aikinsu fesa turare, wasu aikinsu wankewa, wasu aikinsu dauke duk wani abu da mai kama da datti a cikin masallaci. Wasu kuma su goggoge duk wata kwana da za ta yi kura ko tayyana, don haka masallacin nan a awa 24 a cikin hidima yake. Sannan akwai bandakai dubunnai, waɗannan dubunnan bandakai an tanaje su saboda ko da wani lokaci ka samu inda za ka zaga ko kai fitsari ka kama ruwa. Sannan akan wanke waɗannan bandakai sau hudu kullum sau hudu ake wanke adadin yawan bandakan nan gabaki ɗayansu. Sannan an tanaji ruwa, ba za ka taɓa ji an ɗauke wuta ko an ɗauke ruwa a cikin masallacin Makka ko masallacin Madina ba. Ba a ɗauke wuta, ba a ɗauke ruwa. Sannan limaman an musu shiri na musamman, albashinsu, abincinsu, likitocinsu, lafiyarsu, ba ka taɓa jin su dasu ya yi tari ba. Ko ka taɓa jin su dasu ya yi tari? Yana tsakar karatu kaga ya yi tari saboda mura? Babu, saboda kyakkyawan kulawar da limamai suke samu. Haka akwai ladanai. Ladanan nan kaga wani ladanin da irin katuwar mota da gidan da yake da shi ya fi limamin garinku, babban limamin garinku. Amma ladani ne daga cikin ladanai kawai. Amma an ba shi katon gida, an ba shi katuwar mota, an ba shi cikakken albashi, an sa likitan da zai kula da shi. Shi sa in ya ja wata maddar sai kaga cewa numfashinka ya dauke kafin ka kamo shi. To saboda kula da masallaci za ka ga manya-manyan hotel masu tsada duk an rushe su an ƙara faɗin masallaci. Manya-manyan hotel da suke kewaye masallaci, sai kai mamakin hotel mai tsada mai hawa-hawa, amma wata ran sai ka je ka tara an fusa masa fenti, an rushe shi baki ɗaya, an ƙara faɗin masallaci. To wannan kular da suke yi da baƙin Allah, da yadda ake kawo abincin sahur da abincin buɗe baki da na azumin Litinin da Alhamis, wanda mutane ne suke yi ba gwamnati take ba don neman lada, wannan kaɗai ya isa Allah ya ci gaba da taimaka musu. Shi yasa kaga ko ina ya rikice, amma wannan guri har yanzu akwai zaman lafiya saboda kula da masallatai. Don kuna taimaka addinin Allah, kuna gyara masallatai, kuna taimakawa masu karantun Alkur'ani. Ka duba can sama ka taran masu karatun Kur'ani ga ɓangarensu, ga masu hajjar mutun na littattafai da ɓangarensu. A cikin haramin nan akwai university, akwai secondary, akwai primary, akwai ɓangaren tafis. Za ka iya digiri na ɗaya, na biyu, na uku a cikin wannan masallacin na kake gani. Ga maktaba ɓangaren littattafai, ga gurin fatawa, ga gurin tarjama. Har yanzu ma ana huduba za ka iya sauraranta da dukkan yaren da kake so. An yi wani ɗan inji wanda in ka sa a kunnenka za ka ji tarjaman wannan hudubar da ake yi. Kuma kafin a yi hudubar ma tuna an buga ta, an ma sake ta a intanet, ka ga abin da liman zai muku hudubar a kai yau. Kaga wannan taimaka addini da ƙarfafa addini shi yake ka zaman lafiya a yanki, yake ka kyakkyawan fahimta, yake kiyaye kawo gurɓataccen tunani a cikin al'umma. Da haka Allah ta'ala ya ce babu azzalimi kamar wanda ya hana masallatan Allah, ambaci Allah a ciki, sannan kuma ya yi yunƙuri. A sa'ayu a nan zai iya ɗaukan aiki na gaɓai, zai kuma iya ɗaukan aiki na zuci. Wato mutum ya yi harama, ya ƙudiri niyya zai je ya rushe masallaci. ko kuma ya ai a aikace Allah ce fi kharabiha cikin rushe masallaci rushewar anan akwai rushewa ta zahiri shine ka je ka sa bomb ka rushe masallaci ko ka je ka sa diga ka wato rushe masallaci ko kuma ma'anan kharabiha ka hana mutane su shiga su bautawa Allah ta hanyar furgita su ko razana su ko tsorata su ko sa musu doka mai tsanani da ba za su iya fita su je su yi sallah ba فالله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي أن فسر خرابها أن نقضها ما أن نقضها شيني أسا دقا كو أسا بلدوزا أروشي مسلاتي كو كما من أذكر الله فيها أحنا متعنيس شكسي أن بتاء الله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أن فسر ونن آية دا فسروا لي ديوا amma akwai guda biyu da suka furin jayi na ɗaya an ce ikhbarun ne an ahwalihim ba'da zalik Allah yana ba mu labarin su bayan sun yi yunkurin rushe masallacin sai ai ce la yadkhulu rumiyyu baital maqdis illa huwa khaifun an yudraba unquhu wato barume in ana nufin masallacin al-aqsa ba zai iya shiga wannan masallaci ba sai yana furgice lokacin musulunci yayi ƙarfi masallacin ya dawo karkashin musulmi sai yana jin tsoron ka a sare masa wuya o qad ukhifa bi ada'il jizya ko an furgita shi ta hanyar sai ya bada jizya sannan zai zo shiga masallacin ma'ana wannan labari ne cewa bayan sun yi yunkurin rusawa ko kuma sun rusa din daga baya Allah ta'ala ya ba musulmi karfi suka zo suka maida masallacin karkashin musulunci ya zama wancan da yake rushe masallaci a da to yanzu kusa da masallaci ma ba zai iya zuwa ba sai a furgice na biyu annahu khabarun bi ma'anal amr ko kuma labari Allah yake bayarwa amma kuma a kunshe umarni ne ake ba musulmi abinda ake nufi alaikum bil jiddi fi jihadihim ku ba da kokari wajen yakin su kai la yadkhulaha ahadun illa wa huwa khaifun kada wani ya samu kofar da zai shiga wannan masallaci sai yana furgice sai yana razane lahum fi dunya khizyun suna da kaskanci da wulakanci a duniya na farko anna khizyahumul jizya za a dora musu jizya revenue za a dora musu haraji ji abdullahi dan abbas ko anna fatahul qustantiniya za a bude babban birnin su ya dawo karkashin musulmi jimalan suddi ko darduhum anil masjidil haram in kuma da waɗannan mutanen makka ake nufi ana nufin za a kore su daga masallaci ne alfarma innamal kamar da Allah ya faɗa babu wanda zai ƙara shiga wannan masallaci innamal mushrikuna najasun fala yaqrubu almasjid alharama ba'da amihim hadha Allah ya ce ba za su ƙara shiga masallaci ba saboda Allah ta'ala ya riga ya wato danka shi a hannun masu tauhidi an tsarkake shi an tsaftace shi daga barin bid'o'i da shirkoki da kuma bautar Allah tsirara da camfe-camfe da tsafe-tsafe da abubuwan da basu dace ba fala yadkhulaha mushrikun abadan zahiran a fili karara mushriki ba zai samu dama ya shiga cikin wannan masallaci ba kun ga wannan aya wato in mun dauke ta a matsayin labari labarin zamu iya kasa shi kashi uku na farko an yi abin ya wuce lokacin da alqur'ani yake sauka labari yake bayarwa na abin da ya riga ya wuce idan almasjidil aqsa ake nufi ko kuma na biyu lokacin da qur'ani ya sauka yana bada labari abin yana faruwa a daidai wannan lokacin da haka sai zama ayat ta sauka daidai lokacin da abin yake faruwa ko kuma na uku abin zai zo nan gaba ne lokacin da qur'ani ya sauka a lokacin almasjidil aqsa baya hannun musulmi haka almasjidil haram baya hannun musulmi wancan yana hannun rumawa wannan kuma yana hannun quraishawa mushrikai sai daga baya Allah ya bada nasara a lokacin fatahu makka aka karbo masallaci mai alfarma daga hannun maguzawa aka tsabtace shi aka tsarkake shi aka kwashe gumaka da suka zuba a ciki 360 aka watsar da su sun yi rubuce-rubuce na maguzanci sun yi kuma zane-zane na hotuna duk aka goge sun zuba kayayyakin canfi da kayayyakin tsafi da kayayyakin wato baraguzan su na al'ada duk aka kwashe aka watsar da su aka wanke ɗakin aka tsaftace shi wa tahhir baytiya lil tsaifina wal akifina war ruk'i sujud masallacin ya dawo tsaftsaf aka ci gaba da bauta wa Allah to wannan shi ake nufi abin da ya faru kenan in ko ana nufin al masjid al aqsa to shi ba a samu nasara karbo shi ba ya dawo hannun musulmi ba sai a lokacin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu an ya tura sahabbai aka je aka yi ta gumurzu hal Allah ya bada nasara karkashin Abu Ubaidah bin Jarrah aka bude wannan yanki waɗanda suke mukullin na hannun su suka tabbatar cewa musulmi sun samu rinjaye suka ce ba za su bada mukullin ba sai dai sarkin musulmi ya zo da kansa ya karba daga sayyidina Umar ya shirya ya tafi ya je karbi wannan masallaci ya bude ya shiga ya kuma yi gyare gyare ya kuma ba da shawarwari to kaga a lokacin wannan masallacin ake nufi to kaga a lokacin da ayat ta sauka labarin abinda zai zo gaba take fada kaga ya zama mu'jiza akan mu'jiza ta ba da labarin abu zai faru kuma ya faru kuma gashi wato musulmi sun ci nasara sun karbo wannan masallaci daga baya musulmi suka yi takaci wannan masallaci ya ƙara fita daga hannunsu lokacin Salahuddin al-Ayyubi gwamnatin Ayyubiya su ma suka yunkuri suka sake kwato wannan masallaci wanda ya ci gaba da zama a hannun musulmi har tsawon lokaci wanda bai fi shekara 70 baya ba shine aka sake kwace shi daga hannun musulmi shine kuma yanzu za ku ga ake ta dauki ba dadi tsakanin Falastinawa da kuma Yahudawa kowa yana so ya mayar da wannan birni da wannan masallaci yake ciki ya zama shine headquarter su Falastinawa suna cewa headquarter su shine Qudus su ma Yahuda suna cewa headquarter su shine Qudus duk kuma maganan Qudus din nan maganan wannan masallacin ake mai tarihi wanda annabawa ne suka gina shi annabawa ne suka jaddada ginin sa dan haka kaga kenan masallaci tarihin gina shi ma duk gini ne na annabawa in ka dubi masallaci mai alfarma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗansa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam su suka gina wannan masallaci in ka kalli masallaci wato mai alfarma shi ma an ce wanda ya fara gina shi annabi Ishaqa daga baya kuma annabi Suleiman yasa aka yi masa gini irin na dutse gini irin mai ƙarfi wanda ake irin na zamanin lokacin to kuma an ka dauki masallacin Quba shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka gina shi da haka duk ranar asabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan fita ya je ya kai ziyara masallacin Quba ya yi sallah a ciki har akwai hadisi da Ibn Majah ruwaito wanda Sheikh Albani ya inganta shi cewa duk mutumin da ya yi alwala daga gidansa ko masaukinsa ya tafi masallacin Quba ya je ya yi sallah raka'a biyu Allah ta'ala zai bashi ladan kamar ya je ya yi umara da haka shi yasa a cikin gurare da ake ziyarta a cikin Madina guraren ziyara a Madina iri biyu ne akwai na ibada akwai kuma na tarihi na ibada din guda shida ne ko kuma guda biyar ne na ibada guda biyar ne na daya masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu masallacin Quba waɗannan su ne suka tabbata da nassi wanda ya tafi gurinsu ya yi ibada amma irin masjidul qiblataini masjidul gamama masjidul bilal masjidul saba'a masjidul kaza wannan ko kaje ne kawai dan dai a ka shakata ka kuma ka kashe kwarkwata idanka kaje ka ga abin amma na ibada wanda za a baka lada shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma masallacin Quba to sannan sai kuma ziyara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar mutum ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masallama assalamu alayka ya rasulullah fidaka abi wa ummi jazakallahu anna wa an al-islam wal muslimin khaira kai wa annabi salati wa annabi addu'a ka kuma yaba wa annabi sallallahu alaihi wasallama yadda rayuwarsa gaba ɗaya ta tafi wajen karantar da mutane da ilmantar da su addinin Allah sai kuma ka matsa wajen Abubakar shi ma kai masa sallama kai masa addu'a ka matsa wajen Umar kai masa sallama shi ma kai masa addu'a sai kuma ka tafi inda matan Annabi da Sayyidina Usman da manyan sahabbai suke kwance shine Baqi'a sai ka je Baqi'a nan ma kai musu sallama kai musu addu'a sai ka wuce Uhud inda sahabbai guda 70 suke kwance waɗanda suka yi shahada wajen kare addinin musulunci su ma kai musu sallama kai musu addu'a kaga waɗannan su ne gurare mashru waɗanda ake da nassi da dalili wanda ake ziyarta a cikin masallacin Annabi kuma inda yafi ko ina daraja inda zaka yi sallah shine wato tsakanin mumbarin Annabi da kuma gidansa akwai rabatun min riyadil janna da haka zaka hakko kawa ake wajen shiga gurin duk da nassi ya zo da masallaci umuman ne to amma wannan gurin an faɗi darajarsa ta musamman cewa dausayi ne daga cikin dausayin gidan aljanna da haka kowa yake yunkuri ya ga ya shiga gurin ya yi sallah domin shi ma ya yi sallah a cikin dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna wanda fata ne na gari ga kuma sallar za a ninka maka ita sau 1000 sannan kuma kayi fata shine kayi sallah a inda yake dausayi ne wanda in Allah ya amshi addu'anka kaga sai ka shiga dausayin aljanna ko mu shiga tare to shine Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa za su gamu da kaskanci wannan aya tana koya mana abubuwa kamar haka na farko zalunci ne babba mutum ya rushe masallaci zalunci ne babba mutum ya hana masallaci a shiga abautawa Allah sannan wannan aya tana nuna mana duk mutumin da ya shiga fada da masallatai ko da guraren ibada to ya shiga fada ne da Allah subhanahu wataala don masallacin nan ba na malam wani bane ba na alhaji wani bane masajida lillahi ko masajidallah an dangana su ga Allah wanda yake nuna darajarsu da mutuncin su sannan kuma wannan aya tana koya mana cewa wato akwai azaba a duniya akwai azaba a lahira kuma azaban lahira tafi tsanani akan ta duniya azabar duniya mafi yawa kaskanci ne zai samu mutum ya kicin nasara a cikin lamarinsa Allah ya kibiya masa bukatarsa ya kice makonsa ya kaskanta shi ya wulakanta shi ya tozarta shi ya hana masa farin ciki da jin dadi sannan kuma akwai azabun azimun azabun alimun azabun shadidun ashaddul azab azabul hariq azabun wuta Allah ya siffanta da siffofi iri iri ashaddul azab azabun azim azabun alim ashaddul azab ha azabul hariq daka azaba amma ta siffofi iri iri azabun alim akwai mai radadi mai tsanani mai kuna mai gobara mai fatattaka Allah ya tsare mu daga azabar duniya da azabar lahira abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda akai kure Allah ya yafe mana tambaya wanda yace malam ko zan iya biya wa kanina da ya rasu bashin da ake bin sa da kuɗin zakkar da na fitar warai kamar yadda ya halatta in yana da rai ka dauki zakka ka bashi to ya halatta ka biya masa bashi da zakkar domin cikin dangogi guda 8 da Allah ya yadda a saka zakka akwai biyan bashi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina gharimina wanda ya ci bashi wato bashi na gaskiya sannan kuma ya kasa biya za a bashi zakka domin ya biya bashin ashe kaga in ka bada wannan kudi na zakka ka ce miki dan uwanka ka biya masa bashi ka saukaka masa nauyin bashi a lahira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko shahada kai in dai ana bin ka bashi to akwai matsala malan ciwon ulta yana damun mahaifiyata yaya za ta yi ta je asibiti idan likita ya ce ba za ta iya yin azumi ba amma na ji ana cewa masu ulta su dinga yin wato sahur da dabino da madara fik to watakila ana samun sauki wajen idan mutum ba za ta tashi ba har zuwa lokacin da zai sha ruwa in kuma likita ya bashi wata shawara a ilmance ta yi amfani da ita in kuma abin ya yi tsananin da ba za ta iya azumi ba to sai ta dinga ciyarwa a bakacin azumin kamar a ce ulcer ya zama chronic wanda baya karɓar magani malan kai fatawar halaccin zuwan mata masallaci to me zaka ce dangane ga hadisin ummu humay da ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tana son sallah tare da shi zuwa ƙarshen hadisin akwai wannan hadisi wanda Sheikh Albani ya inganta shi wata sahabiya mai sunan da ka fada ummu humay to ta ce ya rasulullah ina son yin sallah tare da kai ma'ana ina so kullun na fito daga gida in taho masallacin ka in zo mi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma da zaki sallah a masallacin unguwarku da yafi ki zo ki sallah tare da ni ita da zaki sallah a cikin gidanki yafi ki zo ki sallah tare da ni da zaki sallah a cikin ɗakinki yafi ki zo ki sallah tare da ni da haka sai aka ga annabi ya bata matakai guda hudu wanda suke kusanta ta zuwa ga ɗakinta cewa sallar da tafi daraja ga mace ta yi ta a ƙuryar ɗakinta fa an ce wannan sahabiya daga nan ta gina ko ta samar da wani guri a cikin ɗakinta nan take yin sallah har ta mutu nan take yin sallah to da haka kaga wannan ya nuna abinda aka fi so ga mace ta yi sallah a cikin ɗakinta ko ta yi sallah a cikin gidanta ta yi sallah a ƙuryar ɗakinta ya fi ta yi sallah a cikin gida ta yi sallah a cikin gida ya fi ta zo masallacin unguwarsu ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fi ta taho masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da haka wannan gaba ɗaya kaga babu inda aka hana mace zuwa masallaci a cikin wannan hadisi an gaya mata abin da ya fi ne shi kuma mai tambayan da yayi ya yi magana ne akan mata za su zo masallaci ko ba za su zo ba kaga wannan hadisin yana da bambanci da wancan wancan ya yi tambaya ne akan mata za su zo masallaci ko ba za su zo ba kuma kaga bai kamata mu ce ba za su zo ba domin wannan hadisin ma bai ce ba za su zo ba saboda haka shi yasa muka bashi amsa da hadisan da suka yi maganan mata suna zuwa masallaci har ma akwai kofa da aka ware a cikin masallacin annabi ana kiranta babun nisa mata ta nan suke shigowa akwai sahabiyan ma da tace ban haddace suratul haf ba sai daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda duk juma'a sai na je nayi sallah tare da annabi yawan karanta ta da yake akan mumbari yasa na haddace suratul qaf to kaga wannan mata ita tana zuwa masallaci to saboda haka da tambaya kai me yafi dacewa ga mace sai taho masallaci ko tayi sallah a gida sai mu ce eh tayi sallah a cikin ƙuryar ɗakinta yafi lada yafi kuma dacewa da ita yafi kuma tsare mutuncinta da darajarta to da kaga in ba ta fito ba ba ma sai an sa ka'ida cewa to yaya kamata ta fito in za ta zo masallacin ba wani irin kaya za ta sa wani irin shiga za ta yi in ta baro gidan akwai yara su kuma yaran ya za su yi kafin ta koma wancan ya fasa wancan wancan ya gurgar da wancan saboda haka zamanta a gida ya fi mata alheri ya fi wa 'ya'yanta ya fi wa mijinta ya fi wa al'umma baki daya amma fa in ta ce za ta zo masallaci ba ka kuma da nassin da za ka hana ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ta'azanat imra'atu ahadikum ila almasjid fala yamna'aha idan mata ɗayan ku tace malam shek za ni masallaci kakka sha kunu kace an ki din kakkai haka annabi ya ce kakkai akwai wani dan Abdullahi dan Umar bayan ya ji wannan hadisin ana kiransa Bilal sai ce wallahi ni sai na hana su sai Abdullahi dan Umar ya kankanta ma masa maganganu yace masa in ce maka annabi ya ce kuma kace kai zaka hana su mun bata da kai har abada ba za mu ƙara magana da kai ba suka bata tsakanin ɗa da uba akan hadisin zuwan mata masallaci wata ruwaya an ce an shirya su a ƙarshen rayuwarsa an zo an lallashi Abdullahi dan Umar shi dan ya janye wannan fatawar da yayi na cewa ya hana mata zuwa masallaci hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim na wannan abin da ya faru tsakanin Abdullahi dan Umar da ɗansa akan yana so ya hana mata zuwa masallaci ita ma da Aisha ta ce da annabi ya san abin da mata suka farar shine in mace za ta masallaci sai ta kwalliya ta sa turare ta sa tsukakkun kaya ta tafi tana rangwada to kaga wannan ba masallaci za ta ba wannan wani abu za ta kuma ta fake da masallaci to waɗannan su ake hanawa amma wacce ta yi shigarta ta mutunci ta taho masallaci ba za a hana ta ba amma abin da ya fi ta yi sallah a gidanta malam mutum ne matansa biyu suka rasu suka bar shi da yara sun bar filaye sai kawai ya sayar ya kashe kudin alhalin ɗaya daga cikin su ta bar mahaifiyarta ko hakan ya halatta ai da ma bai halatta ba shi a matsayin sa namiji ai haƙƙin sa idan da ƴaƴa ɗaya bisa hudu ne haƙƙin sa idan babu ƴaƴa rabi za a bashi haka qur'ani yace a raba dukiyar ta biyu a bawa mijinta idan ba ta da ƴaƴa nasa ko ba nasa ba haka kuma a raba dukiyar ta hudu a bashi ɗaya idan tana da ƴaƴa nasa ne ƴaƴan ko ba nasa ba to kaga ai kai da kake da ɗaya bisa hudu kuma ka zo ka cinye duka kuma babarta tana da ɗaya bisa shida idan matar tana da ƴaƴa idan mata da ƴaƴa tana da ɗaya bisa uku to ya zaka zo ka cinye wa uwa ɗaya bisa shida kai da kake da ɗaya bisa hudu sannan kuma uwa tana da ɗaya bisa shida idan akwai uba shi ma yana da ɗaya bisa shida sannan ƴaƴa kuma suna da lizzakari misal hazzul unsayaini to kaga ba ka da dalilin da zaka yi haka wato wanda ya yi haka bai kyauta ba sai a faɗaka da shi yayi maza ya biya musamman kuma ya iya cewa ai ƴaƴan nawa ne sai mu ce to uwarfa uwarta kaga ita tana da haƙƙi dole ne ka fito da wannan haƙƙin sai in ta ce ta yafe ma akwai zakka 40,000 daga honorable Jalo Ahmad Ganga ya ce a saka a asusun marayu to Allah ya ba da sa'a shugaban kwamitin marayu ya ji kuma gashi can an danka kuɗin a hannunsa naira 50 daga wani bawan Allah ya ce a saka asusun marayu Allah ya sa ya ci na yiko a naira 50 ɗin ko da yake Allah shi fa sai ka ba da ɗan ƙanƙani ku ba da ƙalilan Allah ya ba ku kasiran ta Allah ba ta yawa ba ta kaɗan ina ga da wanda ya yi amfani wataƙila kuma naira 50 ɗin da kuke gani wataƙila 100 gare shi fa ya raba biyu ya kawo 50 wataƙila kuma 50 ɗin kenan ma ya yi ta maza ya ciro 50 ɗin ya bayar to Allah ya sa ka ci na yiko ka ci wa ek ka ci jam ka ci jarabawa Allah ya sa ka zama babban mutumin da zaka iya ba da miliyan 50 wani lokacin dan a fara da kaɗan ɗin turmi zani 10 yadi biyar guda 10 ƙur'anai guda 10 daga Dr. Sadiq Umar His Excellency to Dr. Sadiq Umar Your Excellency saƙonka ya iso kuma ya kai ga waɗanda ka baya saboda su muna fata kuma Allah ya saka maka da alkhairi jama'a da dama na buƙatar a yi musu addu'a akan buƙatunsu iri-iri